إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Safiyar Asabar 19 ga watan Sha'ban shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 11 ga watan Maris shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na biyu insha Allah cikin jerengiyar wannan darussa daga littafin Masail fi talabil ilmi wa aqsamihi wanda al-Imam al-Hafiz الذهبي شمس الدين محمد ابن احمد ابن عثمان رحمه الله عليه يا عينه وتربتا ادرسي نا فرقو da muka fara mun ji yadda mallan yake magana akan cewa ilimi za a kasa shi zuwa gida biyar kamar yanda ahkamut taklifiyya su akwai wanda yake wajibi farilla kenan akwai akasin shi wanda yake haramun akwai wanda yake mustahabi akwai akasin sa wanda yake makruhi sannan kuma akwai mubahi wato halas to ya fara magana akan na farkon ainihin wato shine wanda yake wajibi kenan ya kuma tsallaka har zuwa kan na biyu a inda yake cewa a ƙashin gaskiya dukkanin ilmomi waɗanda mutum yake buƙata don yin karantarwa ko malanta ko wa'azi ko zama mai fatawa ko malami na cikin al'umma ko limami to waɗannan ilmomin koda a wajen sauran mutane mustahabbai ne to kai a wurin ka dalibi wannan wajibi ne a wurin ka shine irin imamu suka shafi tafsiri suka shafi ainihin dalilai na aqida suka shafi magana akan dalilai na fiqhu sanin jarhuwat ta'dil sanin sira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sanin abin da ya zama dole na ilimin lughal arabiyya da balagarta da sauransu zamu tashi haiwa inda yake buga misalai da wasu abubuwa kamar haka da yake cewa fa minha ma huwa fardun la yasul mar'a jahluhu wa minha ma yundabu ila ma'rifatihi wa la yanbaghi lil mar'i jahluhu ka iddati ahadith fil iman wa taharati was salati waz zakati wal hajj wal bai'i wan nikahi wal hudud wal atiba wa babuha akad min ba'd kama anna ba'daha yata'ayyanu ala talibiz zaki nan ne inda muka kwana ko sai ce wa minha ma huwa mubahun akwai wasu nau'o'i na ilmomi waɗanda halas ne ka hadithi ummi zar'in sai ya buga misali ya ce kamar hadithin ummu zar'in wani dogon hadisi ɗin nan da ke cikin Bukhari da Muslim wanda Aisha ta rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi alaihi salatu wasallam ya bada labarin cewa wata mata mai suna ummu zar'in sun zauna ita da ƙawayenta mata su kamar 10 zuwa 11 suna labarin mazajensu kowa tana cewa mijina halinsa kaza ne mijina ɗabi'arsa kaza ne mijina yanayin shi kaza ne wannan hadisi ne mashahuri a gun malamai ko malamai sun ba da muhimmanci wajen karantar da shi da magana a kansa akwai al-Imam al-Qadi Iyad al-Yahsubi Allah ya gafarta mishi ya da littafi mai suna Bughyatur Ra'id bima tadammanahu hadithu ummi zar'in min al-fawaid akwai kuma al-Imam Suyuti shi ma yayi istikhraj ma yanfa fi sharhi hadisi ummi zar istikhraj ma yanfa'u fi sharhi hadisi ummi zar na al-imam as-suyuti kin akwai kuma a wannan zamanin akwai abu ishaq al-huwaini Allah ya kara mishi lafiya wani malami da ke kasan masar shi ma yayi rubutu musamman akan haka da akwai malami ma da ya rayu a karni na 11 abul fath al-khallal shi ma yana da sharhu hadisi ummi zar hadisi ne mashhuri tsakanin malamai kuma ana isti'nasi da shi ana fitar da fa'idoji da yawa musamman abin da shafi zamantakewa aure wa hadithul isra'iliyat min jami'il usul da hadisin da ke magana akan wato labaran banu isra'ila da ke cikin jami'il usul na ibnul asir wa nahu dhalika mimma yajri majral qasas da irin dai hadisan da suke gudana a magudanan labarai wanda suke cike da labarai kissoshin mutanen da wa ba'dun aulanin ba'd su ma a cikin su wasu hadisan sun fi wasu muhimmanci وقسم يكره حفظه لضعفه واطراحه يجي اكو كuma wadanda suke abin kyama ne ba a so ka haddace su saboda raunin su da kuma cewa hadisai ne da aka yi watsi da su ka fadli qazwin kaman hadisan da suka zo game da falal qazwin akwai hadisai da suka zo wanda al-imamu ibn al-jawziya ambace su al-tafan sa al-mawdu'at hakanan as-suyuti a cikin la'alil masnu'a hakanan ibn arraq a cikin tanzihu shari'atil marfu'a anil akhbari ash-shani'atil mawdu'a hakanan ash-shawkani a cikin al-fawaidil majmu'a fil ahadithil mawdu'a duk waɗannan malamai sun ambace waɗannan hadisai da suka zo game da falal qazwi akwai hadisi mafi shahara a wannan babi shine hadisin da aka ce wai annabi wai ya ce wai satuftahu madinatun yuqalu laha qazwi da sannu za ku ci wani gari da yaki ana ce mashi qazwi sai annabi wai sai ya ce marra bata fiha 40 laila duk wanda ya je ya ribatu wato ya aikin soja ko gadin iyaka na kwanaki 40 a wannan garin annabi ya ce kana lahu amudun min zahabin wai za a bashi wani gini a aljanna na tsantsan zinare da kaza akai ta lissafi mara kan gado wannan hadisin yana cikin littafin sunan ibn majah da aka ba ga malamai guda biyu da suka zo kan wannan magana sun mai ibn majah shi ne Allah wadare da abin da ibn majah yi Allah ya gafarta musu da shi da su gaba daya na farkon su shine ibn al-jawzi ga kuma cikin mawdu'atul kubra ibn al-jawzi cewa yake yi wal ajabu min ibn majah yace abun mamaki jibi abin da ibn majah yi ma ilmihi gashi dai malami kaifas tahalla an yadhkura hadha min kitabi sunan ya yi iya halasta wa kanshi ambaton wannan hadisi a cikin kitabin sunan wala ya takallamu alaihi kuma ya fada ya wuce bai ce komai ba karshe ibn jawzi ya ce shi yana ganin kawai wannan kabilanci saboda qazwin garin su ne kawai shi ne ya fada wannan hadisi al-imamu az-zahabi shi ma da zo a cikin zanul i'tidal shi ma haka yake cewa yace laqad shana ibn majah sunanahu bi idkhali hadha al-hadith al-mawdu'i fiha ibn majah ya lalata littafin shi saboda shigar da wannan hadisi haka malami suke abin da suke cewa al-ilmu la yuhadi ilimi baya kara saboda wannan abin da ibn majah yayi da gaske ne bai dace ba Allah ya gafarta mishi zaka kaji sun shanna'a mishi da maganganu irin wannan har da tuhumar shi da kabilanci kamar da ibn jawzi ya ambata to hadisin da yana nan a cikin ibn majah ana kawo shi a babun falal qazwin qazwin din sunan garin su ne an ce yanzu garin yana cikin ƙasa Afghanistan ne ko wani abu makamancin haka wallahu a'lam to wannan hadisin bai da wani makaruhi ne ka haddace shi ballantana ka ce zaka yi wa'azi da shi irin su ne da ake cewa bai halasta a ambace su sai tare da bayanin raunin su sai a irin wannan mahallin mahallin karatu akan tantance mas'ala amma ba haka ba a so ma wai a ji kana faɗe shi ko kuma haka ji kana sa shi a hudubar juma'a kana bayanin falalar garuruwa ko falalar wurare wa hadisu ana darul ilm da wani hadisin kwatankwacin wannan da aka ce wai annabi wai ya ce wai ana darul ilm wa aliyun babu ni ne kofar ilimi aliyu ni ne garin ni ne madinati ilm aliyu shi kuma shine kofar ilimi wannan hadisin yana cikin sunan ta limamu tirmizi amma shi tirmizi da ya kawo shi yace gharibun munkar mai rauni ne kuma abin kyama da aka shi tirmizi ya kad salima amma baya ga shi akwai malaman da suka yi hadisin kamar babarani a cikin al-mu'jamul kabir kaman hakim a cikin musaddarat insa kaman khatibul bagdadi a cikin littafin shi tarihi hujjatul bagdad kaman ibnu hibbana a cikin kitabul majruhi da sarwaito shi kuma dukkanin su suka rawaito da bayani akan cewa yana da rauni haka al-imamul uqayli a cikin ad-du'afaul kabir shi ma ya tabbatar da cewa hadisi ne na ƙarya haka nan az-zahabi a cikin al-mizan haka al-imamul bukhari tirmidhi ya bada labarin cewa ya tambayi bukhari game da hadisin Bukhari ya ce hadisi ne mai rauni haka nan Ibn al-Arabi a cikin Ahkamul Qur'an duk wannan malaman su yi magana kan shi can baya kuma Ibn al-Jawzi a cikin Al-Mawdu'at da Ash-Shawkani da a wannan zamanin da akwai ma Ash-Shaykh al-Albani a cikin silsilar da'ifa. Haka nan Ibn Taymiyyah a cikin wata doguwar magana da yayi a cikin Majmu'ul Fatawa cikin mujalladi na 4. So duk waɗannan malaman sun tabbatar da raunin wannan hadisin da cewa ba tabbatacce bane. To irin wannan hadisin da ire-iren su babu amfanin ambaton su. Dan kwata-kwata ba hadisan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam ba. Wa hadisu Ibn Abbas fi hifdhil Qur'an. Da wani hadisi da ake dangantawa Ibn Abbas game da wai haddace al-Qur'ani wanda shi ma yana cikin sunan Tirmidhi. Tirmidhi ya ce munkari ne jiddan. Al-Imam al-Hakim ma ya rawaito shi da Ibn Jarir a cikin Mawdu'at. Hadisin ya zo ne da cewa wato wai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya Ibn Abbas ya taba cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama innal Qur'ana yataqallabu fi sadin. Qur'ani yana yi min wasa yaje yana bayar da ni a cikin zuciyata ya ki zaunawa. Sai Annabi ya ce mishi ga abin da zaka yi kai kaza, ya koya mishi wata addu'a wata ke akwai nakara a cikin ta wanda daga mutane da ana rubuta ta ana sha wai dan a haddace al-Qur'ani. Babu wani maganin hada al-Qur'ani da ya wuce karanta shi kai ta karantawa haka iya kawai shine maganin hada shi. An tambayi wani malami aka ce waye gwanin Qur'ani, yace me karanta shi kullum kawai shine gwanin shi. In kai ta karantawa kai ta karantawa to zaka ji ka iya. Amma shedan ne yake zuga mutane sai su ji sun gaji ko su ji kasala ko su ji nauyin jiki kuma suna so su iya. To Qur'ani ba haka ake mishi. Allah ya tsare. Wannan hadisi shi ma maudu'i ne babu kyau, yana daga cikin makruhi ruwaito shi. Wa anna sijil ismu katibil wahyi. Da hadisin da yake cewa wai as-sijil da Allah ya faɗa cewa yawma natwi as-samaa ka tayyi sijil lil kutub a cikin suratul anbiya. Yawma natwi as-samaa ka tayyi sijil lil kutub. Yaje aka wata fasara aka ce as-sijilu wai sunan wani ne daga cikin masu rubutawa Annabi sallallahu alaihi wasallam wahyi. Cito wannan ma hadisin babu kyau ruwaito shi. To wannan ga wani ta'liqi da malai yayi ana akan shi, bari mu karanta shi saboda muhimmancin sa. Yace akhrajahu Abu Dawud wa min tariqihi al-Baihaqi wan Nasa'i fil Kubra kama fi Tuhfatul Ashraf. Wannan hadisi Abu Dawud ya ruwaito shi. Ta hanyar Abu Dawuda Baihaqi shi ma ya ruwaito a cikin sunan dinsa al-Kabir. Haka nan al-Imam an-Nasa'i Abu Abdurrahman a cikin As-Sunan al-Kubra kamar yadda yake cikin Tuhfatul Ashraf ta Mizzi. Haka nan Ibn Jarir al-Tabari a cikin tafsirin sa wa Ibn Abi Hatim kama fi tafsir Ibn Kathir. Yace wa min an isnadin shine min tariqi Yazid ibn Ka'b. Kaga wannan mutum ne mai rauni. An Amr ibn Malik shi ma dan uwan ɗayan ne. An Abil Jauza dukkanin su wannan musalsalun ne bil majahili wa dhu'afa. An Ibn Abbas qala wa Ibn Abbas yace as-sijillu. Kaga sijillin nan da Allah ya ambata katibul lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wai wani mai rubutu ne ga manzo Allah. Sai malam yace Yazid wato Ibn Ka'b kenan majhulun kama fi taqrib. Wa amru wato dan maliku mutakallamun fihi. Kaga duka biyu sun lalace ke. Wa akhraja ibn adi fil kamil min tariqi yahya ibn amr ibn malik al nakari an abihi bihi wa yahya qala fi taqrib da'if. Dai isnadin kenan ta hanyar yahya dan amru, yahya kuma mai rauni ne. Wa yuqalu inna hammad ibn zaid kadzaba. An ce hammad dan zaid ma ya tune shi da ƙarya, ya ce makareci. Wa qala ibn kathir fil bidayati wan nihaya Yahya hadha da'ifun jiddan wa la yasluhu lil mutaba'a. Yace wannan Yahya dan Amru dan Malik mutum ne mai rauni na gani da fara, zaka be halatta a kawo shi dan mutaba'a. Wa akhraj ibn Manda fil ma'rifa wa ibn Mardawiya kama fil Isaba wal Khatib fi at-tarikh min tariqi Hamdan ibn Sa'id ibn an ibn Numair an Ubaydillah ibn Nafi' an ibn Umar qala kana linnabi sallallahu alaihi wasallam katibu yuqalu lahu sijillu. Wai annabuna da wani mai rubutu ana ce mishi sijillu. Fa anzalallahu yawma natwi as-samaa ka tayyi sijillu lil kutub. Ranan da zamu nadaidaye sama kaman yanda sijillu ke nade abin nan ke nade littafi. Fasaran mai kyau ita ce kam ka tayyi sijillu lil kutub, kaman yanda ake nade littafi dan ajiye shi. Qala al-Azdi tafarrada bi ibn Numair in sahha. Ibn Umair ne ya karanta da shi inda ya inganta. Wa Hamdan, wannan Hamdan Ibn Sa'id yace qala al-musannif fi al-mizan, zabi ya fada mizan yace ata bi khabarin kadhibin an Ubaydillah ibn Umar fa zakarahu, sai zabi ya ambaci wannan hadisi. Wa qala al-Hafiz fi al-lisan Ibn Hajar yace هذا المتن لا يجوز أن يطلق عليه الكذب. yace to ni ina ganin bai dace a ce wannan hadisin ƙarya ne kai tsaye ba hadis tsaya akan cewa mai rauni ne faqad rawahu an-nasa'i fi tafsir wa abu dawud fi sunan min tariqin ukhra an ibn abbas inji ibn hazirin kin yace yana cikin tafsiri na imam an-nasa'i wa kitab tafsir na imam an-nasa'i da sunan abi dawud ta wata hanya zuwa ga ibn abbas yace wa amma hadhihi at-tariq fatafarrada bihi hamdanu lakin lam ara man da'afahu qabla al-mu'allif yace hamdan ne kadai ya ruwaito amma ban san wanda yace hamdan yana da rauni ba in banda al-mu'allif wa kenan zahab domin yana taliki ne akan mizan da yake da intaha kalamuhu qultu ni malam ad-dausari sai nace wala man wasaqahu to kuma kafin dai zahabi babu wanda yace mutumin kirki fa ahsanu ahwalihi an yakuna majhulan mafi karanci a ce majhuli ne amma ba za a ce fiqa bane wa qala al-imam ibn kathir fi tafsir ibn kathir a tafsirinsa sai yake cewa hadha munkarun jiddan min hadisi nafi'in an ibn umar la yasihhu aslan wannan magana ta sijillu hadisi ne mai rauni kwarai abin kyama in dai an danganta shi ga nafi'u zuwa ga ibn umar bai inganta ba wa kadhalika ma taqaddama an ibn abbas min riwayati abi daud haka nan ma riwaya Abu Dawuda daga Ibn Abbas wa ghairihi da wannan sallaya sifu aidan bai inganta ba wa kar sarraha jama'atu min al-huffaz bi wad'ihi yace akwai malamai da dama da suka ce hadisi ne na ƙarya wa in kana fi sunan Abi Dawud ko da yake fa yana cikin littafin Abu Dawuda din minhum daga cikin su inji Ibn Kathir shaykhuna al-hafiz al-kabir Abu al-Hajjaj al-Mizzi ce babban malamin mu kuma sarkin shi Ibn Kathir malam Abu al-Hajjaj يوسف للمزي الله يغفر تامشي يتي وقد افردت لهذا الحديث جزءا على حدته على حدته ولله الحمد ابن كثير يتي لاي وانا ما جزئي دان كنكني اكن حديثا يتي وقد تسدد الامام ابو جعفر بن جرير للانكار على هذا الحديث ابن جرير يا فتو قررا يتنكار بتن قريه wannan hadisi waraddahu atamma raddin yace kakken tunkuda hadisin wa qala yace لا يعرف في الصحابه احد اسمه السجل غبا داي ا تاريخ صحابه من الله صلى الله عليه وسلم باب وني متيم مي wannan suna سجل وكتاب النبي صلى الله عليه وسلم معروف متانن دكي روتاو النبي وحي ان سانسو وليس فيهم احد اسمه السجل باب مي wannan suna a cikin su وصدق والله في ذلك مالن الدوسري متاليكي يچي والله gaskiya ne abinda ibn kathirin ya fada wa huwa min aqwal adillati ala nakarati hadha alhadith rashin samun wani sahabi mai irin wannan sunan dalili ne mai karfi akan cewa wannan hadisi bai da inganci wa amma ma zakarahu fi ashabi sahabati fa inna ma i'tamada ala hadha alhadith la ala ghairi duk wanda kaji kuma ya ambaci cewa a cikin sahabbai akwai wani mai suna as-sijil to shi ma wannan hadisin ne hujjar shi wallahu a'lam na'am menace okay halama ne na hadisi mun kai ko okay wannan magana afwan maganar ibn kathirin ce da yake yi akan tamizzi ko da yace wa sadaqa rahimahullahu fi zalika wa huwa min aqwal adillati ala nakarati alhadis nan ne nace mai inganci wannan dalili ne mai karfi akan hadisin munkari ne wa amma man zakarahu duk wanda ya ambaci shi sijil fi asma'is sahaba yace sahabi ne fa inna ma atamada ala hadha alhadith la ala ghairi ya dogara ne shi ma da wannan hadisin ba da wani abu a zo a gani ba wallahu a'lam intaha kalam ibn kathir wa qala aidan fil bidayati a cikin abidaya wannan haya ibn kathir yake cewa cikin mujalladi na biyar yace wa qad aradtu hadha alhadith ala shaykhina الحافظ الكبير ابي الحجاج المزي فانكره جدا لا تبا غباتر da wannan hadisi na tambayi malamin mu al-mizzi nace algata malam wannan hadisin menene hukuncin sa yace ai hadisi ne abun kyama kwarai wa akhbartuhu sai na kuma ƙara bashi labari anna shaykhana al-allamata abul abbas ibn taymiya nace ai malam ibn taymiya ma kana yaqulu huwa hadisun mawdu nace algata malam ai malam ibn taymiya ma na cewa hadisi ne na ƙarya wa in kana fi sunan abi dauda duk da yake ba cikin sunan abi dauda fa qala shaykhuna al-mizzi sai mizzi yace wa ana aqulu ni ma ina cewa na ƙarya ne hadisi da hadisin kaga malamai sun ragarga da shi wa qala ibn al-qayyim fi ta'dib as-sunan ibn al-qayyim shi kuma a cikin ta'dib as-sunan yake cewa cikin juz'i na hudu yace samitu shaykhana abul abbas ibn taymiya yaqulu hadha al-hadith mawdu'un wa la yu'rafu li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam katibun ismuhu as-sijill qattu ce wannan hadisi ne na ƙarya ba a san wani mutum cikin sahabbai wanda sunan shi sijillu ba walaysa fi sahabati man ismuhu sijil wa kuttabin nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'rufuna ma surbutawa annabi wahayi an san su lam yakun fihim man yuqal lahu sijillu ba wanda ake cewa sijillu kala yace wal ayatu makkiya kuma ita ayar ma ayan yawma natwi samaa a makka ta sauka kafin hijira wa lam yakun li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam katibun bi makka to san da ake makka ba kwata kwata annabi bai da mai rubutu sai da aka zo madina ne ma aka fara wannan rubutu azo ta karin ma hujjaku wa amma al-hafidu fil isabati ciki shi ko ibnu hadirin a cikin al-isaba cikin juz'i na biyu falam yaqna bi hadha sai ya nuna shi bai gamsu da waɗannan maganganun ba bal qala sai kawai yace fa hadha al-hadithu sahihun bi hadhihi at-turuq ya hada hadisan ya hada hanyoyin da na ibnu abbas da na ibnu umar sai yace ni ina ganin in an hada hadisan to zai zama wannan labarin ya inganta wa ghafala man za'ama annahu mawdu'u yace wanda suka ce mawdu'i ne ina ganin sun gafala sun sha'afa qultu ni malam dausari nace hujjatul mutaqaddimina fi ithbati wad'ihi qawiyya to ka dai gani a aikace hujjojin waɗanda suka ce hadisin na ƙarya ne suna da ƙarfi fala da'iya li taghfirih babu buƙata a ce sun gafala ko sun yi kuskure kaga bai ce ai ibnu hajarin jahili ne ko ya munafunci addini amma dai ya kuskunta da shi cikin natsuwa ina fata muna fahimta wannan to ka ji wannan karka je kana tafsiri ka fara jawo wannan kana cewa ai shine fasara aya ko amma haihuwa ka sa wadan suna sijillu babu ba suna bane ina fata mun gane da ka hadisin bai da wani asali وما أشبه ذلك من الموضوعات da abin da ya kama da wannan cikin hadisai na ƙarya alhamdulillah a yanzu zaman da ake rayuwa zaka ga akwai ƙarancin yaduwa hadisan ƙarya ba irin da ba irin shekaru 30 baya ba lokacin din da kaje sauraron wa'azi ko a hudubar juma'a ko a tafsirin azumi ko a lecture ko ina zaka ji hadisai ne ga sanan malam ba kai ba gindi to yanzu galibi waɗannan hadisan ba sa cin kasuwa saboda yawaita littafai masu inganci da kuma mutane sun kame bakinsu wasu kuma sun koyi ilimin hadisi sun san mutuncin hadisai suna iya tafarijinsu da kuma samuwar littafai waɗanda suke bayanin hadisai alhamdulillah dai Allah ya mana ni'ima yanzu in mutum ya je yana yaɗa hadisan ƙarya babu shakka bai da uzuri yace bai san inda za a samu ingancinsu ba in bai sani ba to ba harkar shi bace bai kamata ya shiga ba in ko harkar shi ce to ya kamata ya san aina yake samun hadisai masu inganci ga sahihai nan ga sunan al-arba'a ga sauransu Allah ya gafarta mana gaba daya zaka babu kyau kokarin haddace hadisai masu rauni da yada su ko shaharantar da su fa innal mutaqassir wa innal muqtasir ala hifz mutun hadhihi yatadarraru biha mutumin da ya takaici kawai akan haddace irin waɗannan hadisan to za su cutar da shi wa yata'allaqu bi dhihnihi wa ya'taqiduha thabita zasu makalkale a zuciyarsa sai ya fara tsammanin hadisai ne ingantattu shi yasa babu kyau a koyar da yara da tafi marasa inganci saboda koyaye ne suka shiga zuciyarsu daga baya abu a ce musu ba su inganta ba sai su ga to ai an wulakanta abinda su suka sha wahala kan shi irin su tanqihul qauli irin su babul hadith da ire-iren su yanzu ga duk an daina dogaro da su wajen karantawa ko da a zaure ne fala yanbaghi tashagulu bi hifdhiha illa liman ya'rifuha liyuhadhdhira minha bai dace mutum ya shagaltu da kokarin haddace su ba sai idan ya zama cewa mutum ne wanda zai karanta su a matsayin ya san su ya san matsalarsu kuma zai yi mutane bayani ne ya ja kunnen mutane akan kada su shagaltu da waɗannan hadisan to kaji waɗannan duk makruhai ne wa qismun yahrumu hifdhuhu hifdhu mutuni akwai bangaren kuma da ya haramta ya fi wancan tsanani ya haramta kwata-kwata a haddace su ma ka hadisi araqil khayli wal jamalil awraq kaga nan da yazo sai misali da wasu hadisi sai masu ban takeici marasa daɗin ji guda biyu wanda Ibnu Qutayba ya ruwaito shi a cikin Ikhtilaful Lab da kuma Baihaqi ya magana akan sa cikin Al Asma'u wa Sifat shi da Ibnu Asakir a cikin Tabyin Kadhibul Muftari. Waɗannan hadisan da ga malam ya maki buga misali da su saboda kaida da ake cewa ma kullu ma yu'rafu yuqal, kamar yadda Qarrafi yake faɗa a cikin littafin sa Al Furuq, yake cewa ma kullu ma yu'rafu yuqalu wa ma kullu ma yuqalu yuqalu hatta yahdura ahlu wa ma kullu ma hadura ahluhu yuqalu hatta yahdura waqtu. Bai duk abin da ka sani ne in ka zo magana sai ka faɗi shi, wa ma kullu ma yu'rafu yuqal, ba duk abin da ka sani ne koyaushe zaka faɗa ba. Wa ma kullu ma yuqalu yuqalu, ba kuma duk abin da ya kamata a faɗa ne za a faɗa ba, hatta yahdura ahluhu, har sai a gaban waɗanda ya kamata a faɗa. Su ɗin ma kuma hatta ya hadura zamanuhu, har sai lokacin da ya kamata a faɗa musu ya kamata a faɗa. Da haka sai ya ƙi ambaton wannan kuda da misali. Wasu hadisai ne marasa daɗi da ma, kuma hadisai ne na zindiƙai, wai cewa wai da Allah ya yi niyyar halittar kansa, wai sai ya fara halittar doki, sai ya sa dokin yana ta gudu. Da dokin yana ta gudu sai da ya zufa, sai Allah ya halicci kanshi daga zufar dokin. Hadisai ne irin na zindiƙai da suka yi ta yi, da kuma cewa wai annabi ya ce wai ya ga Allah Ubangijinsa ya mishi kama da auraƙin raƙumi, aljamalul auraq, shi ne ƙosasshen raƙumi mai wanda yake kamar kalaldi haka. Wannan hadisai ba hadisai ba ne da gaji, hadisai ne na zindiƙai zamanin daular Abbasiya. Akwai mutane da suka shiga musulunci munafukai ne, fafir zindiƙai Farisawa da suka dinga ƙera hadisan ƙarya suna sakawa a cikin littafan mutane. Don zamu iya tunawa a cikin Musnadul Hadis an sha yin magana akan cewa daga cikin asbabul wad'i akwai az-zandaqa, wato mutum ya zama munafiki ne turin munafiki na nuna wa sarki, sai ya zo yana ƙera hadisai marasa daɗi wai da nufin yana so ya lalata musulunci. To Allah dai madaukakin sarki ya huwace wa musulmai malamai masu bayani kullum akan irin waɗannan hadisai. To waɗannan hadisai haramun ne ka tsaya kana haddace su ko kana karanta su ko kana jawabi akan su, sai in karatu ya biyo ta kan haka za a buga misali kawai. Wadihin ukudubatu allati wudi'at fi sifati, da ire-iren hadisai waɗannan na ƙarya wanda aka ƙera su game da sifofin Allah. Fala yanbaghi lil mar'i an yantika biha, bai halasta ga mutum ya furta su. Wa inna taqa falil tahdhir minha, in ma har ya furta su sai dai ya furta dan bayani akan tsoratarwa da guje musu. Fa idza kana hadha fil hadisi nabawi famad dhannu bi sa'iril ulum, dan ya zama a cikin hadisai da aka danganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ka ji ga wasu hadisai an ware an ce ka a faɗi su, to ina kuma ga sauran ilmomi, abin da ya shafi tarihi, abin da ya shafi fiqhu, abin da ya shafi ainihin sharhi na hadisai, abin da ya shafi sira, abin da ya shafi kaza, kowane fanni akwai abin da ba daidai bane ka zo kana faɗin sa. Kamar yadda dukkanin misali yanzu kowa ya sani a nan, ba yadda za a yi a ce misali a ce daga cikin matanka da ka aura akwai wanda da shedaniya ce ta buga duniya, Allah ya taimake ka ta tuba ka aure ta, sai kuma yanda bayan shekara 30 ka zauna da ƴaƴanta misali kana musu tarihin cewa ka ai baba ku fada bata jin magana fa, bata jin magana, kun ga irin hotunan da suke suna ƴan mata, ai su ne irin ƴan matan nan da in ana biki suke shan sigari suna gasashen sigari, zai yi kuma da ƴaƴanta kana musu wannan tarihin. Dole wannan tarihin rufe shi kawai za a yi, a bar shi dai Allah dai ya gafarta mata kawai shi ke. Kaga wanda yake bukata sai an mai karatu sannan ya san wannan ba abin da ya kamata ya faɗa ba. Akwai abu, akwai abubuwa da dama haka a cikin karatu wanda kai in mai karatu ne ko bincike ko nazari idonka na iya kaiwa gare su, amma ba daidai ba ne ka zo ka ce za ka fantsa masu cikin mutane, za ka iya jawo rigingimu da tashin hankali, wani abin mahala kai ne kuma baka ma fahimta ba. Shi ne abin da wancan na Kano ya dinga yi Abul Jabbar, wasu abubuwan ne wanda kudin shi ne bai fahimta ba, ko ba haka suke ba, ko masu rauni ne, ko kuma dama yana da mummunan kasadi, niyyar sa mummuna ce. Da haka duk abin da ya karanta abu ne mai kyau, falala ce, amma sai ya ganta a matsayin mummunar magana ko mummunar ma'ana. Kasan in kana da mummunan nufi
to ko me a haka zaka gan shi kada mun naji ko sallama mutai maka sai ka ce zagin kai ki ci nan na wuce naji suna gulmata kuma sallama aka maka saboda nufin kaman muna ne ina fata muna gane wannan to mallan yace wa kadhalika fi tafsirul qur'an haka na kuma kan bayani akan tafsirin alqur'ani minhu ma huwa hatmun akwai wanda yake na dole ne akwai tafsirin alqur'ani wanda dole ne mutum ya san shi a matsayin shi na musulmi alal misali ka san ma'anar fatiha ka san ma'anar qul huwa da falaki da nasi ɗan ƙananan surorin da kake sallah da su to ba ba ka da uzurin ka ce baka san me kake karantawa ba minhu ma huwa mustahabbun ko kuma abin da yake mustahabbi ne wato ka san asbabun nuzul ka san ainihin wato abin da ya shafi alaka aya kaza da aya kaza aya kaza ta makka ce aya kaza ta madina ce aya kaza safariya ce a tafiya aka saukar da ita aya kaza a zaman gida aka saukar da ita da ire-iren wannan wa mubahun da abin da yake halas wa makruhun da kuma abin da yake abin kyama zantuttuka wanda wasu malaman tafsiri suka yi wanda suke abin kyama ne fa kasratul aqwali fil aya ma'awahaniha wa bu'diha min as-sawabi yawan maganganu da ra'ayoyi akan wata aya tare da nisan wannan ainihin aya waɗannan ra'ayoyi ko raunin su da nisan su daga daidai allazi huwa wajhun wahidun wanda daidai din fuska ɗaya ne dalla siyaqu wal khitabul arabi alayhi wanda yanayin zubin zancen da maganar balarabiyan maganar tana nuna meye mai kyan makruhun hifdhuha wal ikmadu alayha makruhi ne ka hada ce wannan zancen ko ka dogara da shi wajen fassara wannan zancen fa innal qawla sahiha yudi'u bainaha ko yudayyu bainaha wannan zancen mai ingancin zai dashi zai narke a cikin zantuttuka mabambanta wato kai mai tafsirin alqur'ani da kake karanta mutane alqur'ani kana fassara musu muhimmin ka shine isar musu da abin da yake mafi inganci ko wanda aka fi karkata zuwa gare shi na daga sakon Allah to din san da ka samu zance mafi inganci da zai fassara wannan sakon Allah ka tsaya iya nan kar kai ta gayyato maganganu marasa inganci waɗanda za su zo har su mantar da kai asalin sakon ko ka tafi wani tafiya mai nisa wanda za ta mantar da asalin sakon da ake ciki ka isan musu da sakon shi ne abin nema domin garin wannan dogon zancen za ka je ka ainihin sanya asalin gaskiyar ta ɓace a ciki domin shi zance yana da wannan shu'umcin in ya yawa sai a manta farkon shi sai ƙarshen shi ya manta da farkon shi wannan musamman game da kissoshi daga cikin alqur'ani irin kissar ashabul kafi kissar annabi yusufa kissar qaruna kissar musa da fir'auna kissoshi ga sanan kala daban-daban in ka je ka nutsu cikin littafin tafsiri za ka ga labarai da yawa masu nisa a kansu kaza an yi kaza kaza ya faru yanzu kisa annabi yusuf ga je ka kanta a mutawwalat na tafsiri za ka sha maki abin da za ka gani haka kisa balkisa haka kisa sulaimanu da wane ne to waɗannan zantuttuka ba daidai ba ne ka zo tafsiri ka ce za ka ta jero su wa mutane kai ta faɗin su ba su da amfani ina fata mun gane wannan ya ce to da haka kar zancen ya je ya lalace a cikin wannan shi yasa kake da buƙatan idan za ka fassara alƙur'ani ka dogara da littafin malamai muhaqqiquna irin su ibnu jarir al-tabari jami'ul bayan an ta'wili ayil qur'an irin su ibnu kathir al-dimashqi tafsir al-qur'an al-azim irin al-jami'u ahkam al-qur'an na al-imam al-qurtubi da ire-iren su akwai wani program da muka yi recording din shi shekaran jiya ne muka recording din shi wanda za su sha'a Albani TV insha Allah ya kamata kowa ya je sauraron shi jama'a akan sanin makamar tafsiri mun yi shi ne kamar tattaunawa haka da dan uwa Malam Bashir Lawal Muhammad ya yi maganganu sosai akan waɗannan abin da yana nuna gana saka mana shi a cikin group din kasusuwa ne guda hudu haka fa'idoji ne aka tattace game da tafsiri meye ma tafsiri menene littafin da ake dogara da su wajen tafsiri yaya malamin tafsiri ya kamata ya zama wajen abin nan ɗinsa wajen aikinsa menene kuma abin da ya kamata ya guje musu da sauran dai bayani haka a taƙaice muka same take sanin makamar tafsiri so a ciki za ka ga da ire-iren waɗannan bayanan game da ina ne madogara wadda ake dogara da ita alhamdulillah
alhamdulillah
wajen wato wajen tafsirin alqur'ani ne kenan musamman yanzu da azumi ya kusanto jama'a zaga mutane da dama suna wultafin Allah hawan kawara zaga mutum wani bai da ahaliya shi ma ya san bai da ita kaga wannan ya kamata ji tsoron Allah ya tuba ne kawai in ya zama dole to sai ji ya koya kuma shi ilimi asali asali shi ilimi kamar da muka sha fada baka koyan shi da niyya ina koya ne dan na karantar sai dai ka koya zan koya dan na san wannan ilimin na bautawa Allah da shi haka ibnu rajab yake cewa malaman mu suna gaya mana cewa duk wanda ya koyi ilimi da niyya wai shi manufarsa kawai yayi malanta yace to wannan ba zai taba jin dandanan ilimi ba zai taba jin ƙarshen ilimi ba ilimin musulunci ya bambanta da na boko duk wanda kaga yana boko yana yi ne dan fatan abin da zai samu duk wanda ba wanda yace maka yana so ya karanta likitanci dan kawai ya fahimci ilimin kiwon lafiya ya ba kanshi lafiya ko ya zauna lafiya a'a yana so ne ya zama likita in ƙarya shi ta kai ƙarya yace yana so ya dinga taimakon musulmi wannan ƙarya shi ta girma ba kenan da ƙarya ne ba taimakon musulmi ba taimakon kanshi zai kawai to amma shi ilimin musulunci asalin manufarsa ka koya dan ka iya kai aiki idan bayan aikin Allah madaukakin sarki ya kaddara ya jarabce ka da wani abu bayan aikin to sai ya jarabce ka da shi shine kaman malanta din ko rubutu ko wa'azi ko limanci da sauransu amma asali iya wannan shine ya kamata da manufarka saboda haka sai mutum ya koma ya koya duk wanda zaka ji mutum ya ce ina so ne nayi ilimi ni ma dan na zama kaman mallam wani ina da'awa to wannan wani madkhali ne na shedan yake zuwa mutane jama'a wani madkhali ne na shedan baya daga cikin asalin manufar koyan ilimi ya zama tun farko akan haka ka gina manufarka amma Allah yana iya isar da kai zuwa ga wannan manufar yayi aiki da kai dan karantar da addininsa idan Allah ya zabe ka dan wannan to babu laifi Allahu yasabi mal malaikatu rusulan wa minan nas yana iya zaben ka a cikin ɗan ci gaba da kai sakon a cikin ɗan al-ulama warasatul anbiya Allah yana iya zaben ka dan haka amma kai ya zama manufarka ka koya ne dan ka iya kai aiki ina fata mun gane wannan to wanda yake so ya zama masanin alqur'ani sai ya tsaya ya san shi da kyau sannan idan aka buƙaci wannan karatun nashi to babu laifi in ya zauna ya karantar amma ya tabbata abin da zai karantar abu ne mai inganci wanda yake mai kyau Allah ya tsare mu yace fa innal qawla sahiha yudayyu baina wal muharramu abin da yake haramun a cikin tafsiri shine hifzu tafsiril qaramita kiyaye tafsiri na ƴan qaramita qaramita wasu ƴan qalaqata ne wanda suke tafsirul batiniya wal ismailiya ƴan batiniya kenan wanda suke alqur'ani fassara ta san zuciya ta harigido irin fassara ƴan qalaqata da zaka ji suna yi irin wannan fassara babu buƙatar kasanta ba wa falasifatul mutasawwifa da ƴan sufaye falasifa din cikin su irin su ibnu arabi irin su ibnu saba'in da ire-iren su alladhina harrafu kitaballahi fawqa tahrifil yahudi wanda suka jirkita littafin Allah fiye da yadda yahudawa suka jirkita at-taura da irin tafsirin nan na ƴan shi'a da zaka ji suna yi mimma idza sami'ahu al-muslimu bal 'ammatul ummati bi bada'ati uqulihim alimu anna hadha at-tahrif iftira'un 'ala Allah wa tabdilu litanzil wanda duk musulmi yace ke ba musulmi ba duk mutum mai hankali in yaji hankalin shi kadai ya isa ya nuna mishi cewa wannan tsabaragen zuki ta mallaci aka kirkira aka danganta wa Allah kuma canza littafin Allah ne da zuwa ga wani shirme yace wala astajidu dhikra amsilati zalika Imam Zahabi yake cewa ni ba na ganin ma ya halasta na ambaci misali anan fa innahu min amsajil batil amsaj ay aqba wato barna ce mafi muni min asmaj daga samaj min asmajil batil yace barna ce mafi muni kaji yace kube ma bai ganin halaccin ma a ambaci misali Allah ya tsare mallan yace wa hadha babul wasi'un jiddan yahtaju ilayhi talibu liyata'aba fi ma huwa al-haq wannan babi na sanin ilmomin da suka dace ka koya da wanda basu dace ba da wanda suke abin kyama yace wata kofa ce mai fadi wanda daliban ilimi yake bukatan ya gaji ya sha wahala dan neman gaskiya ya dage ya bada himma waliyahriba mimma huwa mahadul ifki kuma ya gujewa abin da tsantsagoran ƙarya ne allazi huwa zaghalul hadisi wat tafsir wanda shine zaghal shine wato kamar a ce datti ko bola Imam Zabi na da wani tafi karami mai suna zaghalul ilm wanda yake magana akan kowane ilimi da abin da aka rataya masa wanda ba asali bane a cikin sa zaghalul hadisi wat tafsir wal qira'ati wa akhbarul umami was siyari wal magazi wal manaqibi wa fiqhi jahalatir rawafi abin da yake kawai karin ƙara lamba ne a cikin ilimin hadisi da ilimin tafsiri da qira'at da labaran al'ummomin da suka shude da tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yaƙe-yaƙen sa da labarin karamomi da falalolin sahabbai da tabi'ai da kuma irin fiqhun da wawayen rafidawa suke kawowa fiqhun su na hauka din nan wanda zaka ji kawai shirme ne yace wa kazalika shi'ru huwa kalamun kal kalami to haka ne ita ma waka ko waƙe kamar da wasu suke so a dinga cewa to shi ma waka zance ne kamar kowanne zance fa hasanuhu hasanun wa qabihuhu qabihun waka mai kyanta mai kyau ne mummunata mummuna ce idan waka tana fadan zance mai kyau mai ban sha'awa na hikima wanda yake nuna ƙwarewa wajen salon sarrafa harshe ko yake bada wata nasiha a takeice to wannan abu ne mai kyau idan kuma zance ne na alfasha ko sakin baki ko batsa ko cin mutunci ko aibata wasu mutane da ire-iren su to shi ma wannan abin kyama ne ko to abin kyama ne a waka abin kyama ne a zube wattawassu minhum mubahu halas ne ka ƙware game da waka ka iya ka haddace waƙoƙi da yawa illa tawassu fi hifdhi shi'ri abi nuwas sai dai ba a so ka fadada wajen kiyayewa da haddace irin wakan Abu Nuwas wanda waka ne na batsa yana da waƙoƙi da yawa na batsa Ibn al-Hajjaj da kuma waƙoƙin al-Husayn Ibn al-Ahmad Ibn al-Hajjaj wanda wani waki ne shi ma dan tabara wanda yake da sakin baki mai ban takeici to waɗannan duka bai dace ka zake wajen haddace waƙoƙin su ba Ibn al-Farid wannan dan dariƙan nan dan sufin nan Umar Ibn Ali Ibn al-Farid wanda shi kuma yake da waƙoƙi na zagin Allah waƙoƙi na ilhadi waƙoƙi na hululiya da makamantansu malai ce fa innahu haramun waɗannan duka haram ne qala fi mislihi nabiyyuka sallallahu alaihi wasallam akan irin su ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa li an yamtali ajawfu ahadikum qayhan hatta yariha khairul lahu an yamtali ashir ci cikin ɗayan ku ya cika da mugunya da ɗiwa ruwan ciwo har a dinga jin warin in yayi hamma ko yayi magana ko yayi atishawa ko yayi gyaɗa a ji warin ɗiwa mugunyar ciwo ruwan gyambo ci cikin shi fal yake da ruwan gyambo ya fiye mishi alheri bai da ce cikin shi ya cika fal da waka yanzu ana nufin irin annabi na nufin irin wannan muguwar waka duk wata waka wanda barna ce sabo ne sakin baki ne zalunci ce tabara ce wa fil mubahi wal mustahab minhu sannan kuma game da waka wannan hadisi ya tabbatacce yana cikin littafin Sahih Bukhari da Muslim hadisi Abu Huraira to daga game da kuma waka wacce take waka ce mai kyau wacce take ta halasta ko waka ce wacce take mustahabi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna min ash-shi'ri hikmatun a cikin hadisin shi ma Bukhari daga Ubayy dan Ka'ab Annabi sallallahu alaihi wasallam yaji an karanta wata waka ta bashi sha'awa sai yace inna min ash-shi'ri la hikma lalle a cikin waka akwai hikima baiwa ce Allah yake baiwa mutum ya dinga saka zance zancen yana tafiya faduwa da tashin wasalinsa iri daya dangwansa iri daya amsa amansa iri daya kuma ka ji shi da hikima mai kama zuciya wannan ita ce waka ba to wannan wata hikima ce Allah yake ba wanda ya so ba kowa yake iyawa ba sai ka ji kamar zaka iya amma baka da baiwa ba zaka iya ba kana jin mutun yana yin waka zaka ji kamar zance ne wanda ko ni ma zan iya amma an ce kai ba zaka iya ba to hikimar kenan sannan kuma da saurin kama zukatan mutane fiye da zuban zance sai annabi yake cewa inna min ash-shi'ri hikmatun kai lalle a cikin waka akwai abun ban sha'awa wa qala fi haqqi hassana idhajal mushrikina lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama sayyidina hassan dan sabit ya roki manzo allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya bashi dama ya mayowa da quraishawa raddi akan waƙoƙin da suke sanya mawaƙan su rayi suna aibata manzo allah sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce ba zai yi ka a zage su ba tunda ni ba quraishi ne so da annabi ya san al'adan mawaƙa an za a zagi mutum za a hada da kabilarsa to wanda aka zaga dan kabilar zagin zai shafi sauran yan kabilar dakan idan hassan ya zagi abu jahal da abu lahabi da su abu sufyan lokacin bai musulunta ba to zai je kuma gara haka zai zaki quraishawa shi kuma manzo allah sallallahu alaihi wasallam ba quraishi ne kaga ya zama kenan an taba mutuncin manzo allah sallallahu alaihi wasallam taba mutuncin quraishawa taba mutuncin manzo allah ne sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce kar kai haka sai ya ce a zan tsame ka daga cikin su kamar da ake tsame silin gashi daga cikin kullu na kosai misali ko kamu ko makamancin sa sai annabi ya ce mishi to bismillah ka je ka yi musu abin da zaka iya ya ce musu allahumma ayyidhu bi ruhil quds allah ka sa mala'ika jibril ya bashi kariya idan kaga mawaki ne amma manzo allah sallallahu alaihi wasallam yana roƙon allah ya bashi kariya da jibril saboda zai amfani da waƙa shi ne yayi da'awa wa musulunci ya taimaki addinin musulunci da haka shi yasa babu laifi a samu mawaka a cikin musulmai a cikin matasa ahlus sunna a cikin yan kishin addini wanda za su dinga amfani da fasaha su suna yaban addinin Allah suna yaban dokokin Allah da dokokin shari'a suna kururuta ko suna yabo ga wasu abin da suka shafi tarihin musulunci ko suna yabo ga wasu malamai da wasu sarakuna ko mujahidai da suka musulunci aiki duk babu laifi wannan da sharadin ka a saki musulmi a saki qur'ani da hadisi a kama waka kawai irin yadda yan dariƙa suke daga mutane sunan su yan ushaku dan yan ahbabu yan wane ne tun suna yi wa annabi waka su kuma suna yi wa shehunai su kuma suna yi wa matansu da yan matansu sai su kuma suna yi wa yan siyasa da yan fim har sai su zama irin da ake ce musu rafa su zama yan waka irin na zamani din sai kawai su lalace duk wanda ka gina wannan shashancin da an tambaya sai ka ji ya ce ai daga islamiyya ne suka fara na waƙan maulidi daga nan ya yi tafiya mataki-mataki tunda ba addini ba ne babu iyaka har ya kai inda yake Allah ya tsare to da haka babu laifi yin irin wannan mai kyau din malam ya ce faslun wa alam anna al-iksana min al-ulum al-mustahabbati yuti'u fi ma la istihbaba fi ka sani cewa yawaitawa game da abin da yake mustahabi kamar wannan waka din da aka faɗa ka yawaita to zai kai ka har abin da ba mustahabbin ba kama annal iksara min al-mubahati muqi'un fil makruhati kamar yanda yawaitawa game da abin da yake halas zai kai ka zuwa ga abin da yake makruhi misali abinci sutura abin hawa wurin kwanciya abin aure da makamantansu kaga duk mubahi ne to idan ka zake game da mubahi sai ka je har ka auka wa makruhi idan ka zake game da makruhi sai ka aukawa haram da kai sai aka ce walil mu'minina yaghuddu min absarihi wa yahfazu furujahu aka ce kuma annabi yake cewa kuma ta'isa abdud dinar ta'isa abdud dirham aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka roki Allah ya baka duniya mana yace mali wajid duniya ni ina ruwana da ita tarin cewa halas ne kul man harrama zinatallahi lati akhraja li ibadihi wat tayyibati min rizq wato zaka dauki abin duniya ne kawai gurgurdan bukata kamar da Allah yace wala tansa nasibaka min ad-dunya Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake cewa wanda duk ya zama sa'ayin shi Allah yake nema da abin da ke hannun Allah to Allah zai ba shi kuma duniyar za ta zo mishi a tatuhu duniya wa hiya ragima to da haka mun kana ridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid idan ka zake kana ta bin halas kana ta bin mubahi damuwarka abinci damuwarka mata na halas wanda zaka aura damuwarka sutura da zaka saka damuwarka abun hawanka da gidanka da makwancinka duk rayuwarka ta ta'allaka da wannan da kasuwancinka da sana'arka duk wannan mubahi ne amma idan ka zaki game da su suka yawa sai su fada da kai cikin abin da yake makruhi daga makruhi kuma wa hadha al-aktharu min isti'mal al-makruhi mu'addin ila muqarafati al-muharram yawaitawa game da makruhi kuma sai ya kai ka har zuwa ga abin da yake haramu tun kana kallon mace budurwa ka aura halas ne ka aure ta ka aure ɗaya ka aure biyu uku huɗu duk ba su ishe ka ba sai kuma ka fara aure saki kaga saki asali halas ne amma daga nan ka fara aukawa cikin makruhi tun kana aure saki wata rana kuma sai ka zuga wata ta rabu da mijinta dan ta aure ka wannan kuma haramu ne wata rana kuma sai ka yi dadiro ma baka sani kaga kuma shikenan abu ya lalace tun mutum yana saka sutura wata take ta rufe al'aurarsa ta khudhi ziyatakum inda kulli masjidin ta kul man harama zatullahi allazi akhraja li ibadi kaga duk wannan halas ne ko sai kuma ya koma takama ya fara me kenan ya fara makruhi sai ya koma jiji da kai har ya koma girman kai kaga ya auka haramu ko mun gani tun mutum yana neman kuɗi na halas dan ya ci ya sha ya sutura ya taimaki na kusa da shi ya biya haƙin na ƙasa da shi yana cinikin halas in ya zake sai kuma ya koma ya fara wasa da ibada aikin shi kawai wannan harkar noma ko kiwo ko kasuwanci ko sana'a ko aikin hannu baya ma samun lokacin yin sallah a cikin dare ana nan kuma har sai ya shiga wani business kuma wanda yake haramu ne ko kuma ya fara wani ma ya fara ta'amuli da bokaye dan neman sa'a a sana'arsa kuma gani jama'a yadda shedan zai ta tafiya da kai mataki mataki ba za ka ankara ba sai ya halaka ka saboda ka tun farko ake so ya zama shi kanshi halas din ka dauki iya bukata kawai iya bukata ba ka dauka mun karanta annabi sallallahu alaihi wasallam yana da garken awaki bai taba bari garke shi ne akuya 100 wanda a ciki yake samun nono ya ce da iyalansa ya sadaka ya kyauta da zaran an haifi ta 101 sai ya dauki wata a cikin ɗarin nan sai ya yanka ya sadaka da nama dan kada su wuce bukatar shi garke ɗaya ya ishe shi to haka yake kamar duk sanda ka dinka sabon riga sai ka dauki wata a cikin wanda kake da su sai ka kyauta shine rigunan ka ba za su wuce bukatar ka ba riga biyar ba ta ishe ka ba to amma ka dinka biyar ka sake dinko biyar ba kai sadaka da waɗancan ba ka sake ganin wasu ka sake dinkowa ba 15 ba kenan yanzu shikenan sai ka shiga cikin damuwa damuwar farko shine wacce ma za ka saka wacce ta dace da rana kaza ko biki kaza waye ne wankin da yafi dacewa ya maka wanki sannan kuma ka sake ganin wasu ka ƙara shi wasu guda takwas sai ka kabata lissafi da haka har sai ka zama inda ka san mutum ya bude boutique a gidansa da sunan waistara kuma ka mutu duk wannan sutura babu kwaya ɗin za a ɗauka a saka maka sai an ji an siyo alawayo da kake ganin shi cewa na talaka ne ba yi da mutunci ka fi ƙarfin shi za a siyo a naɗaɗe ka a ciki wannan ya daga cikin madakin na shedan da ibnul qayyim ya kawo cewa shedan in ya rasa yadda zai da kai kana tauhidi kana sallah kana salati baka bid'a baka kaba'ira baka dogewa akan sazair sai ya shagaltar da kai da mubahat sai zama baka da wani shugul sai shi yanzu azumi na kusantowa ba je muke magana akan cewa su salaf idan azumi ya kusanto tanaji suke na ya za a yi su ibada annabi ya ta azumi dan jikin shi ya saba sabai aka ce suna fara yawan tilawa da musaffa alarmumi su fara yin wannan dan shirin tilawa shirin qiyamul layl shirin sallar tarawih masu kuɗi su fara lissafin dukiyarsu don fidda zakka da taimakon talakawa ma'aikata na gidan yari da na hukumar 'yan sanda su fara sallama masu ƙananan laifi a ce ku je ku yi azumi tare da iyalanku mu yanzu duka tanadinmu na azumi mai tanadinmu tsakaninmu da Allah kayan sallah kabar ka ne yanzu kayan sallah nawa za ka yi nawa za ka yi wa iyalanka nawa za ka yi wa bazawar da kake nema samari mai damuwar su ramadan basket wanda za su yi ma 'yan matansu mai damuwa mutanen gida a siyo dankali a siyo kwai a siyo nama a siyo kabeji a siyo siga da madara shi ne duk mubahat ɗin nan kawai su ne tunaninmu abin buɗe baki abin sahur abinci shi ne damuwarmu ba haka ba ne to wannan shine da ake nufi da shagaltuwa da mubahat has sallaka da kai zuwa ga abin da yake makruhi yanzu wannan wani garin wannan abin garin tanadin kayan ciye-ciye da shaye-shaye da sitirar da za a yi amfani ta tsakanin azumi da sallah sai ya auka bashi bashi kuma makruhi ne musamman bashi da bai zama maka dole ba daga bashi fa ya kibiya kaga ya auka mene matsalul gani zulmun an yi albashi dai bai biya ba an yi bi bai biya ba matsalul gani zulmun ya zama azzalimi ya zama mugunci daga nan bai auka mene ƙarya da annabi ya ce wa Aisha tace me yasa kake yauta addu'a akan Allah ya raba ka da bashi yace saboda shin bashi idan mutum ya ci bashi sai ya magana ya ƙarya ga hadisi na cikin sahih muslim sahabi ya yi wannan ƙarya aka zo neman bashi yace wa dan shi je ka ce bana nan ashe mutumin na ji shi yace na jiyo ka daga nan kana nan a ciki wallahi ka fito cikin sahabi ya samu wannan matsalar jama'a ina kuma ga mu ƴan ƙarni na 15 so daga nan sai mutum kaga ya lalace ya surunce al'amari ya zame mishi fitina ubangiji Allah ya tsare yace fa innal iksara go falatansa khabarin nu'man ibn bashir fil mushtabihati kar ka manta wancan hadisin na nu'man dan bashir hadisin nan daga cikin hadisan 40 hadisa ko daga cikin jawami'ul kalim na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin innal halala bayyinun wa innal harama bayyinu mainahuma umurun mushtabihatu hadisi ne wanda yake babban hadisi cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen fadin ma'ana da bayani akan yadda tsarin rayuwa yake ta addini wal adlu fi zalika abinda zai sa ka gama lafiya game da duk wannan shine da ma yuribuka ila ma la yuribuka ka bar abinda ke maka kokonto izuwa ga wanda bai maka kokonto wannan hadisi da akwai maganganu akan inganci ko rashin ingancin sa amma dai a ƙarshe ne isnadin shi dai mai dan ƙarfi ne haka kamar da Ibn Hajar yake fada asalin shi al-Imam Ahmad ne rawaito shi da Tirmidhi da Ibn Hibban da Hakim duk sun rawaito shi a cikin tafansu Allah ubangiji ya sa mu dace ina ganin bari mu saurara an insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu ci gaba daga inda muka tsaya wa sallallahu wasallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله